matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu muke rinye daga nan birnin Washington DC muke sallama da ku a daidan wannan lokacin. Jama'a masu saurare muna muku barka da sabuwar shekara da fatan Allah ya ba mu albarkacin wannan shekara ya kuma kiyaye mu da sharri da ke cikin wannan shekara. A yau shirin namu zai duba wani mataki ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗauka na tabbatar da kiyaye hatsara a faɗin duniya. A dalilin haka ne kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa asusun kiyaye hanya na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda shi ne hanya ta farko da ƙasashe da kamfanoni da daidaikun mutane suke ba da gudunmuwar kuɗi ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙoƙarin abokanta na tallafawa shirye-shiryen kiyaye hanyoyi a ƙasashen duniya. A duniya baki ɗaya, haɗura a kan tituna na haifar da mutuwar mutane sama da miliyan ɗaya wanda za a iya magance su, da kuma jikatar mutane miliyan 50 a kowace shekara. Hanyoyi marasa kyau suna da mummunan tasiri ga tattalin arziki da zamantakewa da kiwon lafiya a ƙasashe masu tasowa da masu matsakaitan kuɗaɗen shige. Kamfanoni da daidaikun mutane da dama ne suke taimaka ma wannan asusu, domin ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta magance matsaloli da ake fuskanta a kan hanyoyi. Asusun kiyaye haɗura na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi farin cikin sanar da cewa kamfanin ƙera motoci na Honda ya zama kamfanin motoci na farko da ya shiga ƙungiyar ta haɗin gwiwa da hukumar gudanarwa ta duniya, wanda ke nuna wani gagarumin ci gaba mai cike da tarihi a manufar asusun na rage mace-mace da jikatan ababen hawa. Wannan alama ce mai muhimmanci a cikin bin hanyoyi mafi aminci a duniya. Ƙoƙarin na kamfanin Honda har yau, wanda ke zama babbar gudunmuwa ga ƙoƙarin kiyaye hanyoyi na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya nuna himmar da kamfanin ke yi don magance matsalar hanyoyi a duniya. Alƙawarin da kamfanin Honda ya yi na shekaru da dama masu zuwa zai ba da tallafi mai muhimmanci ga ayyukan asusu, wanda ke mayar da hankali akan rage yawan mace-mace da raunuka akan hanya, musamman a ƙasashe marasa ƙarfi da masu matsakaitan kuɗin shiga, inda sama da kashi 92 na mace-mace ta hanyar hatsarin ababen hawa yake faruwa a kowace shekara. Za a sanar da cikakken bayani game da wannan muhimmiyar gudunmuwa a yayin babban taron kolin na asusun kiyaye hatsara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda za a gudanar a Marrakesh a cikin watan Fabrairun shekarar 2025. To Allah ya nuna mana lokacin kuma abin da ya faru za mu kawo masu saurare. A ƙasar Ghana kuwa, ƙungiyoyi masu zaman kansu suna nan suna fafutuka don ganin an kiyaye yawan mace-mace da ke faruwa sakamakon yawan hatsara a cikin ƙasar. Isa Ali shugaba ne na wata ƙungiya mai zaman kansa ta VALS, wanda ita ma take fafutukan kiyaye hatsara a birnin Accra, ya muna ƙarin haske akan irin ayyuka da ƙungiyoyi irin nasu za su gudanar a wannan sabuwar shekarar 2025, inda yake mana bayani kamar haka.
Kamar yadda dai mun ka sani, gwamnati dai tana ci gaba da yadda za ta yi su a rage kan casuran da ke faruwa kan titi kenan. Na muka shine rashin rayukan da ake kan mota kan titi kuma a cikin motoci. To mun ka duba na farko, akwai shirin da gwamnati ta kawo, kuma wannan shiri sai mu ce an soma wannan shiri ne saboda sai mu ce dokan da an ka dace ta shine cikin implementation shine sai mu ce road regulation ke na cikin dokan kasan da muke da shi yadda za a kula kan bacin titi da motoci ke na. To akwai dokan da an ka aje sai mu ce wasu kasashen Turai ma an ci gaba ko ce an nisa da wannan bukata da wannan sai mu ce program shi ne abinda ake ce wai sports fine, kuma da sai mu ce digital monitoring ke na. In ka duba
wato kace sport fine wato cin tara nan take
cin tara nan take kenan. To alhamdulillah shi kenan. Mun ka duba shi ne an ajiye na'ura ko camera kenan a turance kenan kan titi na wurare da dama da hukuma kuma sai mu ce yan sanda kuma su ma suna zaune da control room wuraren da suke duba ababen da ke faruwa cikin kasar duka za a duba yanda za a wasu wuraren da ma ko ba yan sanda ma za a amfani da wadannan camera kenan idan so ayi a gane wadanda ke taka duka ko kuma wadanda kuma ke cuci yanda ake so yanzu haka akwai an doki wani unguwa cikin Eastern Region kenan ko ne wanda anka doki ake wannan piloting wannan piloting da ake
wato ake jarrabawa a ga yanda tasirin abin zai zama
yes ha yanda ake jarrabawa a ga yanda tasirin wannan sai mu ce wannan program zai yi yeso inda anka gane cewa kamar abin dai ya yi amfani sosai yanzu sai take ma gana gaba daya sai kaga kamar yanzu ko wuraren da ma ba yan sanda mun san kamar kamera na wurin kana tuki kamera na duba baban da kake yi duka so cikin shekara na sai mu ce 2025 shirin da muka shiga kenan yanda zai afalkar da jama'a su gane cewa kamar ko ba yan sanda ma haka inda kaga akwai kamera duka jama'a na yan sanda suna duba suna ga ababen da ke faruwa kan titi sa'annan kuma abin da ke da muhimmanci ne an kawo wadannan shiri ne saboda a duba yanda za a yi a rage sai mu ce cin hanci da rashawa kamar yanda ke faruwa yanzu haka yanzu in dan sanda ya kama wani da yau cuci bai yi ba na a tsanke sai kaga kamar dan sanda ya karbi kudi ko mu ce matukin mota kuma mishi ya ba da kudi to ana so a rage wannan in dai kamera ya doke ka dan ka zo kuma baka zo wurin ba da aka ga kamar ka saka doka sai kamera ya doke picture kenan in kamera ya doke picture sai a aika maka cikin telefon ka kenan in an aika maka cikin telefon ka sai doka ka danga kuskuren da kai ga yanda ka bai ba ka saka doka kuma ga kudin da zaka biya
to masu sauraro a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi bakon namu Isa Ali shugaban kungiyar VAL mai fafutukar kiyaye hatsarin a birnin Accra da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya